Mai magana da yawun rundunar sojojin saman Najeriya, Air Commodore Ibikun Leda Ramola, ya ce jiragen yakinsu sun kai wasu munanan hare-hare a yankunan Bulakurege da ke cikin dajin Sambisa. Kamar yadda Air Commodore da Ramola ke cewa, sun sami wasu bayanan sirri ne dangane da yadda mayakan na Boko Haram suka kaura zuwa wani bangare a cikin dajin Sambisan, inda suke shirye-shiryen kaddamar da wani gagarumin hari akan sojoji da fararen hula, inda kuma jiragen yakin Najeriya suke musu rubdugu. Ko da yake wasu daga cikin mayakan na Boko Haram sun yi yunkurin arcewa zuwa wani bangare na daban a cikin dajin Sambisan, amma jiragen yakin Najeriya samfarin Alpha Jet sun bi su inda suke musu kofar rago kuma sun kone su kurmus. Wannan sabon farmaki dai na jiragen yakin Najeriya mai take Operation Decisive Edge na zuwa ne bayan kammala jirangiyar harare ta sama mai take Operation Rattlesnake 3 wanda rundunar sojan Najeriya da ke aiki cikin rundunar Operation Lafiya dole ta kaddamar. Kamar yadda babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya mun karin bayani.
Wannan Operation Rattlesnake da aka gabatar wanda mun kare shi kwana biyu da suka shige, an gabatar da shi ne saboda wani dalilai na musamman. Na ɗaya, mun fahimci wajajen da Boko Haram suke abunan a taruwa, suke ayyukan su, suke meeting da sauransu. Kuma muka fahimci wurare wajajen 22, wanda daga farko muka gama da wurare 18, kuma daga ƙarshen nan mun kare da sauran wurare guda biyu. Abinda muke yi shine mu tabbatar da cewa waɗannan mutane bamu ba su wani sarari da za su iya fitowa su zo su halaka jama'a haka kawai ba. So kuma wannan operation da muka yi, muna godewa Allah, abun yayi nasara ƙwarai da gaske. Mun samu nasara sosai daga area na Tumbus din da kuma wuraren Zambiza duka. Saboda haka wannan operation lalle ya taimaka mana ƙwarai da gaske. Abinda muka sa gaba yanzu shine wato Decisive Edge, wanda shi kuma shi ma wani operation ne wanda muka fara shi wajajen kwana biyu ko uku da suka shige. Shi kuma dalilin sa shine akwai wurare waɗanda mun san cewa Boko Haram sun sassaka IED, sun tare hanya ba yadda za a yi mutane na ƙasa su iya shiga. To shi sa muka yi lancin wannan Decisive Edge, saboda mu tabbatar da cewa mun rusa waɗannan wurare gaba ɗaya, saboda mu iya kare mutuncin ƙasar mu da kuma jama'ar mu gabaki ɗaya.
Gabanin wannan hari na baya-bayan nan, sai da jiragen yakin Najeriya suka kai wani farmaki a yankin Mina da ke wajajen Gulumba, Gana da Kumshi a arewacin jihar Borno, inda nan ma aka halaka mayakan IS da dama, aka kuma rusa masu sansanoni. Kamar kuma yadda masanin tsaro Al-Mustafa Leman ke cewa, muddin jiragen yakin Najeriya suka ci gaba da kai irin wannan hari akai-akai, to tabbas a iya kawo ƙarshen aikayakar 'yan ta'addan nan da ɗan lokaci.
Operation da suka kaddamar kwanakin nan na cimma burin kai ƙarshen yaƙi da Boko Haram ɗin nan abu ne da na farin ciki ga kowane ɗan Najeriya. Ita kanta yaƙi yanzu an daina zancen yaƙi ga kaga mutum, yanzu yaƙi ya koma kimiyya. Da wannan abin da aka cimma, aka fara aiki da shi, tabbaci za a kai ƙarshen labarin nan, saboda inda da shi aka fara da yanzu nan ba zancen Boko Haram a Najeriya. Abin farin ciki ne, abin jin daɗi ne da aka ce yanzu an fara amfani da irin waɗannan na'urorin kimiyya, kuma an na tabbatar da kwanaki an kai wasu a ƙasashen waje, kuma na tabbatar da Allah su da su ne aka yi ta wannan hidimun. Kawai abin da za mu ce a ci gaba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.